tun Allah ya fi mana ni da shi da sauran mahallarta. Ina farin cikin gamuwa da fuskokin ku a wannan lokaci, ya ku iyayenmu mata, da ganin yawan taruwar kudin nan ga ku a filin Allah tun da sanyin da ake fama da shi. Ubangiji Allah ya tara mu aljanna haka. Allah Ubangiji ya sanya mu daga cikin waɗanda, kamar da ya bawa cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai mala'iku da suke yawo suna neman ina ne inda aka taru ana ambaton Allah. Idan suka zo suka ga wajen, za su dauki attendance na mutanen da suka taru don karatun Alkur'ani ko sauraron hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko makamantansu. Kuma Allah zai yi wannan mala'iku bishara cewa su sani, su zama shaida cewa Allah madaukakin sarki ya gafarta mu duk mutanen da suke wajen. Allah ka sa mu cikin su. Wannan zai bamu wato wata matashiya akan abin da muke so mu ambata, shine duk in kaga mutum da musulmi, menene mafi girman abin da mutum musulmi yake nema ya samu? Inda za a tambaye ku, aljanna. Allah ya tsindima ki aljanna. Mafi girman abin da musulmi yake nema ya samu shine ya tsire shiga aljanna. Da haka kuma mafi girman tsiya da rashin albarka da tabewa shine mutum ya rasa aljanna. Innahu man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar. Duk wanda Allah ya sa shi a wuta, wannan ya riga ya gama tabewa. Allah ka tsare mu daga tabewa. Shi yasa wata rana sayyidina Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu ya kasance daya daga cikin malamai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, kuma ya kasance yakan yi sallar isha'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan sai ya koma anguwarsu a gefen garin Madina. A anguwar kuma har ila yau shine malamin anguwar, shine limaminsu. Idan ya koma sai ya tarar da ana jiran shi ya zo ya yi limancin sallah. Idan ya zo ya sake musu limancin sallah, sai ya kasance wato gwani ne, alarma ne, yana tsawaita musu sallah. Sai ya dinga musu doguwar sallah irin ta manyan alarmomi din nan. Haka suke haƙuri da shi ba yadda suka iya. Amma wata rana sai aka samu wani saurayi ya je kiwo, ya dawo a gajiye da dabbobinsa, ya zo ya yi parking ɗinsu kusa da masallacin, yana so a yi sallah ya wuce gida. Da sai aka yi rashin sa'a ranar ma wannan gwani ya sake rallo karatu mai tsayi. Karatu ya yi tsawo, wannan bawan Allah ya gaji da bin wannan sallah ta mishi tsayi, ba zai iya ba. Sai ya sallame ya koma gefe, ya yi sallar shi takaitacciya, ya gajera, ya wuce ya tafi shi gida. Gari na wayewa da asubahi, sai ya tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce, ya manzon Allah, na kawo ƙaran liman ne, gwani Mu'adh dan Jabal yana tsawaita mana sallah, kaji kaji yadda muka yi da shi. Bai gama karanta ƙararsa ba, sai ga shi ma Mu'adh din ya zo da tawaga ƴan kwamitin masallaci. Ashe kuma bayan ya tafi da aka idar da sallah, an yi liman tsegumi cewa wane fa ga abin da ya yi. Kuma aka samu wasu cikin agaji suka ce ai munafiki ne ma kawai, saboda haka in ya zo masallacin nan ma gobe kore shi za a yi. Kuma muna ganin bai kamata a kyale shi ba, ya kamata a dunguma a je a kai ƙarin shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a sa sunan shi cikin listin munafikai. Wannan ai munafurci ne. Yanzu ai ana sallah ana kanta Alkur'ani, kai ka fita kai taka daban. To amma ba su samu wannan fatan da suka yi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna cewa wannan yaro ya fi su gaskiya. Kuma yayi ma Mu'adh fada, ai yake ce mishi kar ka zama fitina a cikin musulmi, ka dinga ja suna bata sallar su. Me ya hana ka karanta musu wadduha da wallaili idza yagsha, ai ta isa. Tunda kai alarma ne, in ka je cikin dare sai kai ta doguwar sallarka, amma su mutane kai musu yar takaitacciya su je su gaba da rayuwarsu. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya waiga ya ce ma wannan yaron, kai kuma ayyuhal fata, da ka koma gefe me ka karanta a sallarka? To ku saurara ku ji wannan shine abin da nake so ne gini akai. Yace ni da na koma kawai nayi addu'a ne, nace ya Allah ka sa na aljanna, Allah ka tsare ni daga wuta. Yace ni ba zan iya dogon zance da gunagunin da kuke yi kai da Mu'azu ku yi ta'addu'a har mutun ya gaji ni ba zan iya ba ce ni iya ka addu'a ta ya Allah ka sani aljanna ya Allah ka tsare ni daga wuta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya ce to ai mu ma duk dogo ada da kaga muna yi abinda muke cewa kenan duka addu'a mu ma ba ta wuce wannan dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kanshi addu'a shi kawai kenan duk abinda za a je a kewaya a samu a shiga aljanna a tsira daga wuta Allah ka tsare ku ku ƴan uwan mu mata iyayen mu ake bance sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ku wato hanya mai sauki ta shiga aljanna ai na san dukkanin ku taba jin hadisin da ake cewa nabi ya je gidan wuta ya ga mata da yawa ai yazo ya ba su labari cewa ku yi ta sadaka saboda yawan ku a wuta ya bani tsoro Hawwa ta miƙe ta ce me yasa zaka ce mana haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda irin mu'amalar da kuke yi wa mazajen ku ba ta da kyau ai kusa wannan hadisin ko wannan hadisin yana da hadari to sai ya ba wa mata wani sirri mai sauki da zai kai ki aljanna a cikin hadisin da al-Imam Ibn Hibban ya ruwaito daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda haka Ahmad ibn Hanbal shi ma ya kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha qila laha dukhuli min abwabil jannati ayyaha shi'ita shi'iti ko lafazi makamancin wannan a wannan lafazi ya kara da idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha وحفظت فرجها واطاعت بعلها idan mace tayi wadannan ayyuka nabi yace ranar alkiyama za a ce mata ki zo ki shiga aljanna ki za kofar da kika ga dama ki shiga aljanna to ashe wannan hadisi ya kamata kowace mace ta san shi ta haddace shi ta yi aiki da shi ko ki rubuta shi ma shi zama shine background din wayarki ko ki samu wani allo mai girma a ɗakin ki ki rubuta ki aje kina kallon shi kullun kina tunawa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha har zuwa ƙarshen shi me wannan hadisi yake nufi menene abinda ake so ki yi wanda zai kai ki aljanna cikin sauki nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk matar da ta duke sallar ta guda biyar shine abu na farko kula da salloli guda biyar ki sallah asubahi akan lokacinta azhar ita ma akan lokacinta la'asar magruba isha kullun ki kiyaye su matakan kina halin cikin tsarkin ki da diyabaci to me yasa annabi yayi wannan tankiyar ko ya bada wannan sharadin saboda sanin cewa mata suna wasa da sallah haka ne ko ba haka bane har wannan zance ake mu a can kasar Hausa a ce ganin wadai sallar gidan biki akwai da bata sallah sai ta ga ana yi dan ka a zarge ta cewa a ita bata ma kula da sallah sai dai ta ari hijabi ta yi sallah bata da hijabin sallah bata kula da sallah wata ta manta yaushe rabin da a ce a rana guda ta yi salloli biyar duka akan lokacinsu ko da za ta yi za ta bari ne sai ta samu sarari sai can bayan ta gama duk hidindiminta karfe 9 na dare a lokacin za ta yi azhar da la'asar da magruba da isha haka sharp sharp tsakanin ku da Allah haka ne ko ba haka bane to ya kamata mu tuba akwai masu yi akan lokaci gaskiya ne wanda take akan lokaci to ta gode Allah ta ci gaba da yi wanda ba ta yi kuma ta tuba ta gyara ta sani da cewa wannan yana daga cikin sharuɗan tsiranta tsayar da sallah tsayar da sallah baya ga yin ita kanta sallan sai an tsayar da sauran ababen da ke da alaka da sallah daga cikin su akwai tsarki wato yin alola cikakkiya da samun wurin sallah mai tsarki da kuma tsarkin sutura da za a yi sallar da ita sannan baya ga haka kuma yinta da cikakken ruku'u da sujuda da karatun sallah da sauran rukunai da gabobinta to anan ma sai mu tsaya mu tambayi kanmu shin na iya irin sallar da ya kamata a ce na iya irin wanda Allah zai karba? Shin na san gabobi da mustahabbai da rukunin sallah kamar yadda yake a ilmance? Ina kwatanta irin siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka ruwaito ta a cikin ingantattun hadisai. Sa'annan kuma ina yin sallar nan a cikin natsuwa, natsuwar zuci da natsuwar tunani da natsuwar gabobi. Ba wai kina sallah hankalinki na kitchen dinki ko hankalinki na kan wayarki, kin ji wani alert ya shigo, baki san ko wani bashi da kike bi ne aka biya ko wata sabuwar gulma ce aka turo a group kina so ki sauri ki gama ki take gani, da haka hankalinki baya kan sallah. Ya zama wajibi, ya zama kina yin sallah yake ƴar uwa musulma, hankalinki kuma na kan sallar, zuciyarki tana tuna cewa kina ganawa ne da Allah madaukakin sarki, kamar yadda yazo a cikin hadisi cewa wal musalli a cikin maganar malam fiqh ne, wal musalli yunaji rabbahu, mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa. Allah madaukakin sarki a cikin hadisi na Qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa Allah yana tsayawa ya zira wa bawa ido a lokacin da bawa yake sallah. Matukar bawan nan bai yi waige ba, to Allah ba zai bar wajen sallar shi nan ba. Da zaran bawan ya yi waige, sai Allah ya fata batun shi cewa wannan bawan bai dauki sallar nan da muhimmanci ba. Dan haka ana so mai sallah ya dinga tuna, ki dinga tuna cewa kina ganawa ne da Ubangiji madaukakin sarki. Dan haka dole ne a natsu a yi sallah yadda ya kamata. Ina fata muna ganewa. Ya ku iyayen mu mata, wannan ita ce gaba ta farko daga cikin gabobin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin wannan hadisi. Sannan sai kuma yayi magana akan, yace wasamat shahraha, kuma ta yi azumin watanta na shekara, wato watan Ramadan. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce wasamat Ramadan ba, sai yace shahar, domin abinda ake nema a gun mace musamman shine tayi azumin wata guda, ba dole ya dace da Ramadan din ba. Idan tana da larura, wanda ku kun sallarorin da kuke fama da suna mata da suke hana ku yin azumi cikakke a cikin Ramadan, larura na jinin al'ada na wata-wata, ko larura na mace mai shayarwa ko mai ciki da makamantansu, to wannan idan tana da uzuri na rashin lafiya ko tafiya ko ɗaya daga cikin waɗannan larurai da suka kebance ku, in ta sha azumi abinda ake so shine ta yi sauri ta rama. To anan ma ina da magana da nake so na sirranta muku. Galibin mata suna sakaci da azumi, ba sa yin azumi, ko kuma in sun sha ba sa son ramawa. Duk da yake kamar yadda wata ta ambata a dazu, na san akwai masu yi, ba a rasa nagari, amma ko wadanda akwai wadda watakila ana binta yanzu azumin Ramadana biyu da ya wuce, ba haka bane? Da yawa a jigo akwai su da yawa, wato tun Ramadana na 1442 ko da 41 har yau tana kari oban shi tun kafin corona. Kullum ta ce zan rama, tana ta taswifi. Yau ta ce ai ta je asibiti, gobe suna da wani sha'ani, jibi ai mijinta zai dawo yayi tafiya, wallahi yarinya ta haihu, za su je da maturu gaiso mara lafiya, ai an yi mutuwa a bama, kullun uzurin kenan wani bayan wani, tafiye gaida mara lafiya, barkar haihuwa, ta'aziyar rasuwa, kula da miji, kula da ƴaƴa, kula da sirkai, da sauran abubuwan da aka sani iyayen mata suna kokari, Allah ya saka muku da alheri. To amma duk wannan kokarin bai kamata ya shagaltar da ke daga ibada Allah ba, domin wannan shine asalin abinda Allah ya kawo ki duniya ki. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu. Daga cikin muhimmiyar bautar da Allah ya kawo mu kuma shine azumi din nan. Da ya za a yi ana binki azumi, kin yi guda 13 ana binki wajen 17 kenan ko 16 halaku, ana binki 16 a 1441 ana binki 9 42 ana bin ki 8 43 bare kenan ana bin ki 11 wajen azumi 60 ne akan ki sai ka ce wanda yake san kai tsakani da Allah kin kada wani da mota ne kuma har yanzu biki ne ramawa ba kuma ga wani ramadanan yanzu yana fuskanto mu sai ki zo baki da lafiya ki ta mushashshara kina ce ma yaya to ni dai nayi wasiya a arama mun azumi na da yake bi na ki zo baki mutu bankin warki ai ta zole yake sai mamu da ba ta da lafiya nan fa ta kuka tana cewa dan Allah murawa mata azubinta kuma da kika warkin har yanzu baki tuba kika rama ba to gaskiya wannan sakacin da iyayen mata suke da azumi ya kamata mu tuba ga baki da ji tsoron Allah ya mu wadanda ake bi azumi ya kuma ta da ake bin ku azumi ku tsoron Allah ku rama sannan akwai wasu masu yin wasu dabarbaru da yawan neman sauki na inna naha sai ta ce ko ita ba za ta iya bane fatan ta kawai malamai su ba ta fatawa cewa to shikenan kiciyar shi wallahi malam bare ma azumin ya zo mini ina shayarwa yanzu kuma ma ga sabon ciki wallahi ai na mai bari ne ai kaza kaza maganganu dai ga sanan hada gaskiya da ƙarya dan dai wai malamin ya tausaya mata ya ce to ba komai shikenan kiciyar kawai ba sai kin azumin ba to ki sani in kika yi wannan dabarun malamin ya baki wata fatawa irin wannan to anaki akan ki ba akan shi ba to zalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasun ku suna kawo ƙara su zo sun fi abokin hamayya su iya magana ku sani ya ku masu kawo ƙara ko masu kawo tambaya annabi masu ƙara ya faɗa amma ina kiyasin shi akan tambaya idan kika je kika yi wa malami kika tsara mishi tambaya wadda za ta sa ya tausaya miki ko ya ga cewa kin cancanci a baki fatawa akan ki yi ciyarwa maimakon ramo azumi ya baki wannan fatawa sai ya zama asali ba haka abun yake ba to ana miki wannan azumin fa yanzu shi ba ruwan shi domin ya baki fatawa ne da abin da kika tambaye shi da abin da ya fahimta da yanayin da ya gani ba shakka akwai sabanin malamai game da mace mai shayarwa ko mace wadda take da ciki idan ba ta yi azumi ba me ya kamata ta yi mazhabobi ne guda uku na malamai akwai malaman da suke ganin kwata-kwata ba komai a kanta ta ci banza kawai ta ci gaba da sabgarta wannan fatawa ce mai rauni dama daga jinta wannan malamai suna ganin cewa ai waɗanda aka ce su rama kawai shine faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ai ba ambaci mai ciki da mai shayarwa ba suka ce ai mai ciki da mai shayarwa suna cikin waɗanda ba ambata ba wasu malamai suka ce an ambace su amma a ƙarƙashin wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miski wanda tace mashhuriyar fatawa daga makarantar ibnu abbas cewa waɗanda ba za su iya ba sai da gumin goshi da tsoho da ya tsufa sosai ko tsohuwa sai suka hada suka ce da mai ciki da mai shayarwa waɗanda ba za su iya azumi ba su ma abinda ke kansu shine su ciyar a maimakon azumi sai mazhabin da yake shine na uku cewa a al-asl game da duk wanda ya sha azumi abinda ke kansu shine rabuwa kuma Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukhar ana kaddara wato man kana minkum maridan aw ala safarin sai ya kaddara fa aftara daka duk wanda ya sha azumi dan wani uzuri to fa iddatun min ayyamin ukhar sai ya rama shi a wasu kwanaki sai wanda aka togace aka ce ban da shi to haka alal aqalli dai a ce akwai wannan sabanin ya danganta da wani aka baki fatawa to amma kin san kin sha din wanda ba irin wannan bane mukaddara yin wannan da kika sha saboda shayarwa ko saboda haihuwa shine ma akwai wannan sabanin fatawa amma wanda kika sha saboda ad-dawral shahriya wato binnan al'adar mata da aka saba ta wata-wata wannan ai kowa ya san idan an sha shi ramuwa ne ko ba haka bane to me yasa ba ku ramawa kuna ramawa to Allah ya muku albarka a ci gaba da ramawa akan kari muna ganewa ko na nawa kenan muka ambata na biyu ko to na uku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa وحسنت وحفظت وحسنت فرجها mace ta kiyaye al'auratta, kar ta zama fasika, kar ta zama mazinaciya, kar ta zama ƴar madugo, kar ta yi duk wani abu da ya haramta na mu'amalar da bata halasta ba da wani namiji sai dai mijinta, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Wannan yana daga cikin sharɗin da yake mace aljanna, shine ta zama ta kiyaye mutuncin kanta, ta kiyaye mutuncin iyayenta da ƴan uwanta da ƴaƴanta da duk al'umma musulmi. Yana daga cikin munanan ababen da suka yada a cikin al'umma sakamakon kusancin alkiyama, shine yaduwar zina da madugu da luwadi, ababen da da ake koyewa ake Allah wadarai da su, ake jin kunya, yanzu an bayyana su. Dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan tashin alkiyama ya kusa, daga cikin abin da za su faru akwai nabi yake cewa wayadhharu zina, za a wayi gari zina za ta bayyana. Malamai suka ce abin da ake nufi da bayyana shine ya zama ba a jin kyamata, ya zama zina ta samu recognition, ya zama ba a ganin wanda yayi a matsayin mutumin banza. Ha wayi gari ma mutane suna alfahari da cewa su mazinata ne. Haka zo ne ya ce ya dadin abin da shi baya bin mata aure, ko ya ce shi dadin abin shi ba luwadi yake ba, shi mata yake ba, yana alfahari da cewa shi fasiki ne, ko tana alfahari da cewa ita fasika ce, ita ce ita dadin abin ita ba kowa take da shi ba wallahi. Allah ya kyauta. Aka wayi gari ya zama ƴaƴa da yawa ana haifan su babu aure, ana ɗaura aure da yawa da ciki, sai a ce to ayi rufa-rufa ayi maza a ɗaura, bayan wata huɗu sai a ji ta haihu. Abubuwa dai ga su nan iri daban-daban. To abin da yake wajibi a kanmu shine mu tuba. Tuba kuma irin abin da ake ce ma taubatan nasuha, Allah yana karɓan tuban bayinsa idan sun tuba duk girman zunubinsu. Allah yana cewa qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah ya ce ya ku bayina waɗanda kuka yi wa kanku ta'annati, kar ku cire tsammani daga rahama Allah. Allah yana gafarta zunubai gabaki ɗaya. Da haka yake ƴan uwa musulma da kike ji ina wannan magana, ko da kin taɓa aikata wani abu kwatankwacin abin da ake faɗa, to abin da ya kamace ki kawai ki tuba ga Allah, ki dena, kar ki saki wanda kika yi a baya, ki yi nadamar abin da kika yi, ki koma ki zama mutum ya kirki, mai tsayi da sallah, mai azumi, mai sadaka, mai istighfari, mai yin nadama akan zunubanta idan ta tuna, to Allah sai ya karɓe ki. Duk laifin da mutum ya kai ga yana yi, abin da ya fi wannan laifin taɓewa shine ya tsammanin cewa Allah ba zai gafarta mishi. Ibn Qayyim yana cewa taɓewa mafi girma shine wato mutum ya sakankance cewa shi ya haƙura da rahama da gafara Allah. Alhalin Allah yana gafara yana rahama. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Dharr, duk mutumin da ya shaida cewa babu sarki sai Allah, babu abubuwa bisa gaskiya da cancanta sai Allah, Annabi ya ce ma Abu Dharr, to wannan mutumin zai shiga aljanna komai daren dadewa. Da Abu Dharr ya ji wannan zance, sai ya tuna wasu munanan laifuka guda biyu da sai mutane suna yi. Laifuka guda biyu waɗanda Allah madaukakin sarki ya yanke hukunci tun a nan duniya a yi haddi a kansu. Laifuka guda biyu da Abu Dharr ya san cewa shari'a ta tsine masu yin su. Ya ce wa in zana wa in sarak, hukunci biyun da ya ambata. Ba muna magana yanzu akan zina ba. Sai ya ambata ya ce ya manzon Allah, yanzu koda mutumin nan ya yi zina, koda ya yi sata, ashe in za a yi kwatancen munanan laifuffuka, to ana iya kwatance da biyun nan kenan. Bai ce koda ya yi shirka, koda ya yi sihiri, koda ya saɓa wa iyaye, koda ya ci amana, koda ya yi ƙarya, koda mazambaci ne shi, koda azzalumin shugaba ne, koda wanda bai aiki da iliminsa, ga su nan laifuka daban-daban waɗansu dukansu munanan laifuka ne. Amma biyun nan sun wakilce su. Wa in zana wa in sarak, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zana wa in sarak, ya ce aiwa, ko ya yi zina ko ya yi sata. Abu Dharr ya sake ganin kai wannan magana, ko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai bai ji ni sosai bane burin ƙara maimaitawa isa ke cewa ya rasulullah aqulta wa in zana wa in sarak kace wai ko yayi zina ko yayi sata annabi ya ce wa in zana wa in sarak akai haka daya biyu uku nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa in zana wa in sarak karshe yace ala ragmi anfi abi zar abu zarin ko kaki ko kaso haka hukuncin nan yake ko baka so ko ranka bai so ba haka Allah ya hukunta wannan saboda fadin gafara da rahama Allah ne azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahama Allah ta wadaci komai tana da fadi dan haka ya ɗan uwana masu albarka mu tuba ga Allah mu tuba daga zunuban mu mu nemi gafara Allah lalle Allah yana da gafara mai fadi to abin mafi takaici tunda yanzu muna magana akan mace ce wadda take tana da miji fa babu abu mafi takaici a ce mace mai miji ko bata wadatu da mijinta ba tana kalle kalle tana biye biye tana yawace yawace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa ya zama hukuncin ta idan shari'a ta kama ta shine kisa bata da amfani a cikin mutane da za a ce budurwa ce ko saurayi yayi wannan laifin in ga shari'a cewa ta yi musu bulala saboda za a ba su uzurin cewa to ba masu aure bane ba su da katanga da takatange su amma mai aure fa mata aure har ta saki jiki ta je ta aikata wannan fasadi da kuma su maza din masu bin matan aure sun san irin laifin da suke dauka wa kansu akwai wani hadisi da yake da matukar ban tsoro al-Imam Muslim ya ruwaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yayi zina yayi fasikanci da mata aure ranar alkiyama sakamakon da za a mishi kafin a kai shi gidan wuta za a tsaye da shi ga shiga mijin matan nan sannan sai a bayyana mai a ce wani eh matarka wance to kaga wannan mutumin a duniya shine kwartanta dan haka hukuncin da za a yi mishi shine ga ayyukan shi nan na alkhairi da yayi ka je ka kwashi duk iya abin da ya maka za a ba mijin dama a ce duk abin da kake so a cikin aikin shi na alkhairi ka kwasa you can imagine ai ba zai bar komai a wajen ba ko a ranan da lada kwaya ɗaya yana da muhimmanci ga wani ya cuce ka ya ci amanar ka kuma a ce an baka dama kwashe ladansa iya abin da kake so kana jin ko a nan duniya ne a ce maka ga check wannan mutumin da kake gani yana da kuɗi miliyan 500 a asusun bankin nan amma gwamnati ta baka dama cewa saboda cutar da ya maka ka rubuta iya abin da kake so a cikin kuɗin shi a baka ai gaba ne za ka rubuta ko a cikin kwakwata ta tausayi ta rubuta ce ni 200,000 ma ya ishe ni wallahi so tausayi irin naku da mata ai duka za a kwashe ko sauran kuma ki ce Allah ya isa to balantana kuma a lahira ranan da iyaye yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma idin sha'ani yughni mutanen da suke mafi kusanci gare ka a ranar gudun su kake da iyaye da ƴaƴa da abokai da dangi da ƴan uwa kowa ta kan shi yake kowa nafsi nafsi tun daga kan annabawa da waliyai da siddiƙai da shahidai kowa hankalin shi ya tashi Allah ya ce wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara za ga mutane suna magagi kamar sun sha giya Allah ya ce ba fa giya suka sha ba tsananin azaba ne to a wannan ranan a ba mutum irin wannan damar shi ko mazinacin ya tsoraci Allah ya tsoraci wannan ranan almuhim daga cikin sharɗan da in mace ta cika su za ta shiga aljanna akwai kiyaye al'auratta daga dukkan nau'o'i na fasikanci nan wa kenan na uku ko? Na hudu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ata'at ba'laha ta yi ɗa'a ga mijinta yanzu wannan ya shafi wanda suke da miji ne kadai wanda ba su da miji ba su da wannan matsala sai musu addu'a Allah ya ba su maza na gari to na san dai kun fi ni sanin irin gwagwarmayar da ake da ku kullum ga malamanku nan akan a dinga yau maza biyayya har gani kuke ma cewa ku an matsa muku don me za a ce ku yi biyayya su ba za a ce su su yi adalci ba, haka kuke cewa su ba a musu wa'azi sai dai ku an matsa muku da wa'azi. Kullum mata suna malamai wannan tuhumar cewa ba a maza wa'azi, ai ku ana musu, sai ana maza wa'azi kullum ana cewa ku kyautatawa matanku, ku zama mutanen kirki masu tausayi gare su. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan, ana gaya musu, ana gaya musu irin haƙƙin da Allah ya ɗaura musu, cewa Allah madaukakin sarki ya ɗaura musu haƙƙi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ishi mutun zunubi ya wulakanta waɗanda ke ƙarƙashin sa, ana musu duk wannan wa'azi. To amma inda gida ke saka shine an rasa wane ne ya fi ɗayan jin wa'azi tsakanin mazan da matan. Duk sanda wata ta kawo ma ƙara ce wallahi algata malam mijina ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza, ka tausaya mata ka fara tana ko tsine mai albarka kai za a yi. Amma da kaji ta bakin shi suka ji kuma wani bashin din labari daban, ita take kaza ai kaza ne ai kaza ba kaza bane, duk su ruda ka karshe ne kace musu to ku je ku ci gaba da hakuri, kun ba za ku hakuri ku tafi gaban alƙali. Kullun haka ake fama da waɗannan matsalolin, babu gari da zai rana za ta fito gari ya waye dare yayi baka ji irin wannan rigima tsakanin ma'aurata ba. Shi ko aure hakuri ake so a yi, rayuwar aure tana buƙatan hakuri da kau da kai da tana alkhairi. Ko da an yi maka wani abu ko an miki wani abu sai ki tuno alkhairi, kar ki tuno wanda ba alkhairin ba. Shi yasa a cikin wancan hadisin da muku ishara tun farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda zai kai mafi yawan mata wuta shine butulci, sai ya ƙara da cewa law ahsanta ila ihdahunna dahara thumma ra'at minka shay'an laqalat ma ra'aytu minka khairan qatt, da za ka yi iya rayuwarka kana kyautata ma wata daga cikinsu, wata rana kuma sai ta ga kayi abinda bai dace ba, za ta imantawa da duka alkhairin nan ta ce ni ban taɓa samun wani abun ki arziki da gare ka ba tunda muka yi auren nan, wallahi a cikin tashin hankali nake da kai, ni ban taɓa ganin alkhairin ka ba. Ta manta tunda alheri na farko da ya ce yana son ki, ya isa alheri ko da ya ce yana son ki bai barki kai kwanta a layi ba. Sannan ya je ya shiga ya fita ya aika da manya, aka je aka yi magana aka ba shi dama ya zo ya nemi aurenki, aka ba shi auren nan a hukumance, ya biya sadaki naira na gugan naira 500,000 miliyan 1,800 irin na an ce ana biya a nan ƙasar Borno. An da na ji haka sai na istirja'i na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ka ji sadaki malam kamar za a sai mota. Ya biya irin wannan sadakin, ya yi hidima, ya gina miki gida, ya baki girmamawa, kuma kika zo kika zama ke ce fa mai gidan. Kowa in zai yi sai a ce bari mu je gidan maman Karima, bari mu je gidan Hajiya Salamatu, gidanki ake cewa baba gidan shi ba. Kuma duk da haka kullum fatan shi shi ya riga ki mutuwa, ya mutu ya bar miki gidanki da ƴaƴan. Kullum dinga ce miki wannan fa gidanki ne fa, wannan ƴaƴan ku ne fa, ku ne da gidan nan, ku ne da ƴaƴan nan. Sai duk abin zai dinga yana cewa ina yi ne ba saboda wata na ko bana nan ku iya samun yadda za ku yi. Yana ta miki fatan ki gama lafiya, ya kawo ci ya kawo sha ya kawo sutura, in kin ce bai yi ba ya bada uzuri. In ma ya ga wata yana so, Allah fa ya halasta mai ya ce mishi fankihu ma tsabalakum minan nisa masna wa thulasa wa ruba. Amma ya ga wata yana so ya zama wani munafiki ko mai dinga yi a boye, baya so ki sani dan kada ranki ya baci. Ko mai sai ya san yanda zai alallaba a zo ya kira wance ya kira wani a zo alallaba ki abinda Allah ya yarda a yi fa, amma bai so ya yi sai kin yarda. Sai ya sake miki fentin gida, wani sai ya biya miki kuɗi kin je kin yi umara, ya canza miki mota, ke sa mai sharɗa iri daban-daban kuma duk ya bi. Haba Hajiya, ai ya kamata ki tausaya wa bawan Allah nan. A waye gari kin fi uwar shi ma iko da shi. Wata uwa sai ta sati bata ganshi ba, ke kuma kullum kuna kwana ku tashi tare. Bawan Allah duk ya biya tsofi ya ragargaje kamar an yi hatsar mota da shi. Ke kuma kina ta ƙara huruwa kamar in ya mura kin yi bulbul da ke. Duk da haka kuma kice bai yi kokari ba. ɗan uwa masu albarka, mu zama masu kyautatawa mazajenmu da abokan zamanmu, mu zama masu godiya da abin da suka kawo, masu kauda kai daga kurakuransu da laifukansu. Sannan kuma mu sani da cewa ki ji wannan daga gare ni, ba ki taɓa ji ba. Duk wannan mu da ke gani, Allah bai yi shi dan ke kadai ba. In kin ga ya zauna da ke kadai, to kawai tsautsayi ne ko talauci ne ko tsoro? Ha, akwai tsoron mana, akwai maza mun tsorata mana. Wanda yake nan an ce a nan Kanuri, in mutiya wani Kanuri ba a iya mata kishiya ko? An ce saboda kanshi ma kawai ya ishi mutum. To abinda dai nake so in gaya mana ‘yan uwa masu albarka shi ne, ɗa'an miji ɗin nan da kike gani ibada ce, kuma hanyar shiga aljanna ce. Wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da suka gama gaisawa ta kawo mishi tambaya da ta mishi ya bata amsa, za ta koma sai ya ce kina da miji ne? Ta ce eh. Ya ce to ki duba tsakaninki da shi, shi ne aljanna ki, shi ne wutanki. Ta ce, ya ce mata kina masa biya? Ta ce ya manzo Allah, ina yin iya iyawa na, amma ka san yadda mazan suke. Ya ce to wallahi ki ba a hankali. Kwanan nan nake ganin wasu irin da ake ce ma wai ‘yan kishin mata ko ‘yan kare haƙƙin mata, wai suna cewa wai sun yi tambaya, ko ban san wa suka tambaya ba, an ce wai wannan ba hadisi ba ne, wai kawai al’ada ce cewa aljannan mace na ƙafan mijinta, wai ba hadisi ba ne. Na ce o, ikon Allah, Allah ya kawo mu zamani da ake ƙareta abin da kowa ya san gaskiya ne, wai ba wani nan, ba wani hadisi mai kama da haka. To ko dai fatawa aka ba su, an ba su fatawa da kuskure. Kuma ko babu hadisi, ki sani hanyar da za ki bi, ke ma ki zauna lafiya da shi, shi ne ya tabbatar kina girmama shi, kina mai ɗa'a. Idan ya gane ba kya ganin mutuncinsa, ba kya girmama shi, ba kya mai ɗa'a, duk ƙaunar da yake miki sai ta tsitse daga zuciyarsa. Kamar yadda Ibn Qayyim yake ce ma matarsa, a gharraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Yace kina ruɗuwa, kina ruɗuwa don kin ga san kina nema ya kashe ni, kuma kin ga cewa duk abin da kika ce in yi ina yi ko? To da zaran kin ji miji ya fara faɗan haka, to ya fara dawa cikin hayyacin shi ne fa, cewa ah, to wai ni wani irin wawa ne ma, zan tsaya kawai wannan yarinya tana juya ni? Da ya fara wannan tunanin, to kin fara taka layin gane kuranki. Yauwa, ya dawo cikin hayyacin shi, in ma wani asiri kika mai, to ya kare. Da kin ji ya fara cewa dan kin ga ina miki hakuri ko, dan kin ga ni shuru-shuru ko, wallahi ki kai ran da zan hutse miki. Sai kin ga ya hakuri, ya hakuri, baban ta nimu, ku zauna lafiya. Dan haka biyayyen miji din nan da kuke ganin ba komai bace, to komai ce, kuma ita ce darajarki. Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali. Allah ya ce maza su ne suke tsaye akan mata, su ne shugabanni akan mata, saboda yadda Allah ya fifita sashensu akan sashe, kuma saboda dukiyarsu da suke ciyarwa tun daga sadaki har zuwa sauransu. Da haka mu musulmi ba mu san ka'idar cewa wai namiji da mace ɗaya suke ba, mu san wannan ba. Wannan nasara ne suka kawo shi, kuma su masu san ƙarya suke. Allah ya bambanta maza da mata, ya sanya wa kowa aikinsa da siffarsa da tsarin rayuwarsa. Akwai abin da maza ba za su iya yi ba na mata ne, akwai abin da mata ba za su iya yi ba na maza ne, akwai abin da suke da tarayya. A kimiyyance malamai suna cewa hatta ƙwaya halittar da ake halittar ɗa namiji a cikin maniyin da zai halicci ɗa, ya bambanta da na ‘ya mace. Tun asalin ƙwayan halittar Allah ya bambanta. Kuma kuma mata kun sani, ko kwanciyar ɗa a ciki na namiji ya bambanta da na mace, ba haka ba ne? Mata da suka daɗe suna haihuwa sun san wannan. Ba na magana da ke da kika haihu ɗaya ko biyu, ina nufin iyayenmu na gaskiya wanda suka daɗe suna haihuwa da yawa, ta yi dozin ɗaya, ta yi ɗa 16. To da ta ga mace mai ciki, ta san mai cikin namiji, ta san mai cikin namace, ba haka ba ne iya? To tun daga ciki an sani, in an yi haihuwa, tun daga abin da ake kawowa na barka, ana bambanta abin da ake kawowa namiji da mace. To ya za a daga baya kuma a zo a ce iri ɗaya ne? In sun taso irin mu'amalar da kewa ‘yarki jinjira mace daban da wadda ke ma ɗanki jinjiri namiji, me yasa wannan jinjirin namiji ba kya mishi kwalliya da gazal da sauransu? Me yasa ta macen ba kya barinta haka empty? Saboda kin san akwai bambanci. haka muke tasowa da wannan bambancin a cikin mindset dinmu sai daga baya kawai su tsallako daga can cikin tsananin sanyin su dake turai zo su ce mana wai duk daya ne kuma sai mu dawo mu yarda su rikita mana al'ada suna ne ma su rikita mana addini dan haka da mata da maza ba daya bane akwai bambanci Allah ya bambanta abubuwan da kuma suke da tarayya da shi an sani innar rijala innan nisaa shaqaqul rijal a wajen ibadar Allah a wajen kokarin neman kusanci da Allah a matsayin a wajen neman lada wannan kowa sai ya kokarin shi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati zuwa ƙarshe akwai kuma abinda an san aikin mata ne an ban musu yanzu duk yadda namiji ya kai ga san ya haihu bai sai ya haihu da kanshi ba sai dai ya haifan mishi dole sai dai ya aure sannan a haifan mishi bai sai ya dau ciki ba balantana ya morning sickness ko ya fara lebo ko a ce ya haihu ko an mai CS duk wannan sai dai gani don haka mu gane waɗannan bambance-bambancen da suke tsakanin mu kuma mu san mutuncin waɗanda Allah ya ce mu girmama su a shari'a waɗannan abubuwan guda hudu ƴan uwa masu albarka kana cika ku da dogon surutu to su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce duk matar da ta kiyaye su to za ta shiga aljanna cikin sanyi zama a ce ne ta zo ta zabi kofar da ta ga dama sai dai wajen biyayyar miji yana da kyau mu gane cewa ana wa miji biyayya ne a abin da bai saba wa shari'ar Allah ba wannan duka mun sani idan duk wanda ya maka umarni da ka aikata abin da ya saba wa shari'ar Allah ba za ka yi masa biyayya ba da haka waɗannan abubuwan guda hudu ne sune guzuri na gare ku da fatan za ku yaba ku sa albarka kuma ku karba da hakuri ba yawa amma muna tare da dan uwa Malam Abu Uwaisa Muhammad Abdul Qadir Shisu shi ma ba zai rasa tsarabar da ya ga muku da ita ba dan haka zan mika mishi wannan bututun magana dan shi ma ya sa albarka wassalamu alaikum warahmatullah
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa iyayenmu mata muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da addu’a ta musamman gare ku Ubangiji Allah ya ƙara muku albarka Allah Ubangiji ya sanya ku zama daga cikin mata wanda malam ya gama mana bayani akan ɗabi’unsu wanda za a yi musu gata ranar tashin alkiyama su shiga aljanna ta inda suka ga dama Allah madaukakin sarki ya sanya ku zama ku ne za ku zama shuwagabanni iyaye ga matan wato mazajen ku a gidan aljanna babu shakka aljanna abin sha'awa ne ko abin sha'awa ce wanda kowa zai yi murna idan Allah ya yi mishi rabo da samun aljanna kuma mutum zai yi bakin ciki matuƙa idan ya rasa aljanna to iyaye mata Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa muku hanyar shiga aljanna babu kofanto akan haka sannan kamar yadda akwai sauƙi ga iyaye mata su shiga aljanna haka kuma ta ɗaya ɓangaren wato idan ta yi sakaci ɗan kankani sai kuma ya zama sanadin shiganta wuta Allah ya kiyaye shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisai masu yawa wanda malam ya yi mana isharar wasu daga ciki yake nuna irin haɗurra da ainihin wato mace za ta saka kanta ta yi wa kanta asarar aljanna ta zama ‘yar wuta Allah ya kiyaye baya ga waɗanda malam ya ambata akwai hadithin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shahararren hadisi kowa ya sani yake cewa sinfani minan nar lam arahuma akwai wasu dangin mutanen wuta mutane biyu wanda ni dai ban gansu ba amma ɗan wuta ne. Daga ciki sai da Annabi ya ishara zuwa ga dangin mata. Annabi ya ce wa nisa'un kasiyatun ariyat, da kuma mata waɗanda a zahiri zaka gansu suna sanye da tufafi, amma wannan tufafi ba abin da ya tsina na wajen barin ta tsarara. Tsarara take, sunan dai kawai ta sanya kaya ne, saboda irin yanayin kayan da ta sa kaya ne da bai amsa sunan kaya wanda zai rufe mata mutuncin ta da al'auranta ba. Ko dai ya zama wannan kaya matsatsin kaya ne, don haka duk da ta rufe fatan jikinta na zahiri, amma kowane kwarmaɗan gaban jikinta ana gani, ana iya bayyanawa, ana iya sifanta shi, ana iya gane yadda al'amarin jikinta yake. Kaga wannan ba kaya ta sa ba. Ko kuma ya zama kayan ba matsatsu ba ne, amma kuma see through ne, transparent, irin wanda duk abin da ke ƙarƙashin shi ana gani. Kun san irin waɗannan kayayyaki mafiya yawancin mata shi suke sanyawa. Da haka gashi tana sanye da kaya a jikinta, amma kuma kana ganin komai da yake ƙasan kayan. Kaga shi ma wannan ba mana daka kenan, gemu na waje. Ko kuma ya zama kayan da ta sanya ƙanana ne, su mini skirts, su dangin mini jeans gasunan, wanda wata kayan da za ta sa a jikinta ko yaro jariri in aka sa mai kayan nan zai matse shi. Amma kaga baliga mace, babban mace ta sanya irin waɗannan kayan da sunan tana ado ko tana gayu ko wani abu makamancin haka, Allah ya kiyaye. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta su har ila yau da cewa bayan bayyana tsaraicinsu da suka yi, sannan kuma kawunansu za ka ga suna ainihin wato markwaɗa shi, gashin kai ne ko wani abu da za su ƙara a kan, ko wani abu da za su ɗaura a kan nasu, sai ya yi kamar tuntozon raƙumi, ka asni matil buktil ma'ila. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce il'anuhunna, duk inda kuka ga irin waɗannan matan ku tsine musu albarka, domin ba su da amfani duniya da lahira. Idan akwai amfanin da suke da shi, amfanin batar da mutanen kirki ne su mai da su ‘yan wuta. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ilatun ne su, mumilatun kuma, karkatattu ne su tun asalinsu, sannan suna karkatar da bayin Allah mutanen kirki. Irin waɗannan mata su ne za ka ga suna jan hankalin nagartattun bayi, wanda sai hankalin mutum ya kai gare su. To wannan kallo da ake musu ba barada mutum yake samu ba, zunubi yake samu, lasiyama idan mutum ya yi audatun nazari ilaiha, Allah maɗaukakin sarki ya tsare ni. To ni a ƙashin gaskiya malam ya riga ya gama jawabi, ni ba ni da wani wa'azi ko wani tattaunawa da zan yi, sai dai zan yi ƙoƙari ni ma kamar yadda malam ya ambata abubuwa guda huɗu. Akwai wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo min, wanda shi ma ya ambaci wasu abubuwa guda huɗu wanda yake da alaka da iyaye mata. Hadisin sahabi Sa'd ibn Abi Waqqas, Allah ya ƙara mishi yadda, wanda al-Imam Ibn Hibban ya fitar da wannan hadisi, haka al-Imam Ahmad a cikin Musnad ɗinsa, Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tabbatar da wannan hadisi a cikin As-Sahiha nasa, haka Al-Hafiz Al-Mundiri shi ma ya kawo hadisin a cikin At-Targhib wa At-Tarhib. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wasu abubuwa guda huɗu, ya bayyana cewa su ne nasara a wannan rayuwa, kamar yadda kishiyoyin waɗannan abubuwan su ma guda huɗu, to shi ne kunci da taɓewa idan mutum ya yi gaman katari da su a wannan rayuwa ta duniya. Allah ya sa mu dace. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce arba'un min as-sa'ada, akwai wasu abubuwa guda huɗu duk wanda Allah ya sa ya dace da su, to ya rabautu a wannan duniya. Duk wani arzikin duniya to Allah ya haɗa mashi su. To abin sha'awa a cikin hadisin, abu na farko da Annabi ya ambata, sai Annabi ya ce al-mar'atu as-saliha, Allah ya baiwa mutum mace ta gari. Mace ta gari babu shakka suna da tsada. Dalilin ko da zai sa mu gane cewa suna da tsada shine, mafiya yawan mata kamar yadda malam ya bayyana mana, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya gansu ɗan wuta ne. To ka koga in aka ce mafiya yawa ɗan wuta ne, kenan waɗannan mata na gari waɗanda suke ɗan aljanna ɗan kaɗan ne su kenan. Allah ya sanya mu daga cikin mata na gari. To kuma wani abin sha'awa, ɗabi'un da Annabi ya bayyana sifa na mace ta gari, suna daga cikin abubuwan duk da malamin ya lissafa mana wato dabi'u na biyayya da mace za ta yi wa mijinta a ainihin wato gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bana ba ku labarin mata nagari daga cikin ku ba allati idza nazarat ilaiha sarratka, ita ce matan da in ka tsaya ka tasa ta a gaba haka kawai kana kallanta sai ka rinka jin wani farin ciki a zuciyarka. Kaga Alhaji yana cewa oh na faida can mata, to ke tsakani da Allah haka mai gidanki yake kallanki? Wa in kana mallam ya fara wani magana a dazu an ce duk kasan nan ba mata da suka san sirrin rike mazaje sai matan kanu ne ko, to kaji wata ta ce na'am. To wannan sirrin ina ganin za ku baiwa malam ko da ni ba ku bani ba, dan yana da kyau a san wannan sirrin na ku. Allah ya samu ku albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka tsaya ka kalle ta duk matan da in mijinta na kallanta zai rinka murna yana jin dadi yana farin ciki, to madalla da wannan mata ana sa ran tana cikin mata na gari da izinin Allah. Abu na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mijin ya umarce ta to za ta yi mishi da'a, ba ta gutsarewa miji. Akwai matar da mijinta har tsoro zai rinka ji yace mata hajiya ki yi kaza ko Laraba yi kaza, zai sha mamaki in ya kuskura ko ya sa ta wannan abun. Saboda me? Saboda ita tana ganin ita kawai fitsarariya ta Allah ya kiyaye, tana ganin bai isa ba, wane shi da zai sa ta tayi kaza ko tayi kaza to kai ko tayi kaza. To wannan alaman ba ta daga cikin lissafin mata na gari. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ghaba anha, idan ya fita gidan ya barta hafizatuhu fi malihi wa nafsiha, za ta tsare mishi mutuncinsa, za ta kula mishi da dukiyarsa. Idan yana da ƴaƴa koda wanda ba ita ta haifa ba za ta kula da waɗannan ƴaƴan. To ina ranan matan da mijinta in zai fita yana fita yana dardar yana ainihin wato tunanin oh ni kuma to Allah kadai ya san me zai faru bayan bari na gida. Akwai mijin da yanzu haka da zai ji an kira shi a waya ya ga lamban makwabcin su gaban shi zai fadi, ya san gidan ne ya rikice kuma saboda bala'i irin na wannan mata. To Annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duk wanda Allah ya mashi arzikin mace ta gari to wannan ya samu sa'ada daga cikin sa'adatul duniya. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace albaytul wasi, wanda Allah ya ba gida mai yalwa. Ko kun san wani abun sha'awa? Malamai suka ce abin da ake nufi da gida mai yalwa bayan gida da za a samu wato fadin ƙasa haraba a cikin gidan, to ana nufin kuma yawan matan shi da ke cikin gidan ne fa, shine ma'anar gida mai yalwa. Ba wai mace ɗaya ba, idan mutum na da mace ɗaya gidan har yanzu akwai kunji. Da haka duk namijin da ya samu ƙarin mace to gida ya ƙara faɗi, to ya samu sa'adar duniya. Abu na gaba, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wal jaru salih, wanda Allah ya hada shi da makwabci na gari. Wato idan kana da makwabci mutumin kirki to wannan ka ji dadin zaman ka na duniya. Akwai wani sahabi da ya taba zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum ba kukan da yake kawowa sai kukan makwabtan shi, cewa ya manzon Allah makwabci na ya mutsa min. Annabi yace je kai haguri. Bayan kwana biyu sake dawo yace ya manzon Allah ya kunna min wuta. Annabi yace je kai haƙuri. Ya sake dawowa Annabi yace to tunda al'amari ya kai ba za ka iya zama lafiya da shi ba, je ka ɗibo kayanka ka zuba bakin titi. Ya tattaro kayan shi gaba ɗaya aje bakin titi. Duk wanda yazo wucewa sai yace wani lafiya, sai yace to makwabci na ne ya mutsa min, da haka zan tashi anguwa in bar shi. Sai mutane suka yi ta tsine mishi albarka, ashe makwabcin yana nan yana leƙe yana ganin shi. Can da ya ga kafan mutane ya dauko biye shi, ya dauke sai ya biyo shi yana ta bashi haƙuri, wani dan Allah ka yi haƙuri ba zan ƙara cutar da kai ba. Ashahid, ashe kaga makwabci na iya kuntata wa mutum har ya haƙura da zaman anguwa ko zaman waje ko zaman gida ko zaman gari ma gaba daya. Allah ya kiyaye. Abu na hudunsu, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wal markabul hani, abun hawa mai lafiya, ba wanda za ka yi ta fama da shi ba. Yau wajen bakanike gobe an tura ka jibi an gurgura ka gata flogu, to wannan irin abun hawa mai matsalan nan misalin shi misalin mata mai matsala a gida. Shi yasa ta ɗaya bangaren Annabi ya ce wa arba'un min ash-shaqawa, abubuwa guda hudu kuma taɓewa ne idan mutum ya ga makatari da su. abu na daya almar'atu su wal jaru su wal markabu su kage yadda annabi ya hada su wato muguwan mace mara mutunci mara kula da haƙƙi namiji mara natsar da mijinta ku zama mata irin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da matan sahabbai ku dubi sayyida khadija mace daya tamkar da dubu kenan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san da ya gamu da ainihin tashin hankali mafi girma a farkon rayuwar shi bai san mala'ika bane ya rude ya kidi ne da ya dawo gida waye kwantar mishi da hankali matar shi tsakani da Allah idan da matar irin fitinannin nan ne annabi zai tunani ya dawo gida ma akwai namijin da ya zo hanyar gidan shi sai ya ji gaban shi na faduwa dan ya san akwai wani rushi da bai gama mutuwa ba yana nan yana shiga gidan za a kunna shi Allah ya kiyaye da haka ya ku iyaye mata wajibi kamar yadda malam ya ambata sai an yawaita yi muku nasiha ana jan hankulanku domin babu shakka ku ne kuka fi ainihin wato kusa da shiga hadari idan aka samu matsala tsakaninku da mazajenku kuma ku ne wato za ku zama sanadi ko sirri na ainihin rike mazajenku domin wallahi duk wata mace to ta Allah ya bata wasu makamai wanda zaka iya sarrafa mijinta sai yadda take so amma mafi yawancin mata ba ku amfani da wannan sirrin sai ku dauka wai ai sai kun hada da bokaye sai kun hada da tsafi sai ku duk babu bukatan wannan matan mai duguri dai ba sai an gaya muku waɗannan abubuwan ba eh duk da wasu na ganin ana dan hadawa da wasu surkulle amma ni ba na tunanin haka tsaban sanin ya kamata ne ko to Allah ya kara muku albarka ku ci gaba da rike wannan wato sirrin ku taka totir ku rike wuta ta yadda za ku yi ta juya mazajenku amma ta hanyar da ya halatta kowa ya ji karatun malam albani marigayi malamin mu Allah ya gafarta masa wanda ya sawa asirul halal ko eh mata suna son wannan karatun ba wanda bata san karatun ba to amma dan baka karatun wani lokacin shine yake da wahala so Allah madaukakin sarki ya samu dace ani kamar yadda nace ba wa azizan yi ba kuma an nuna min lokaci yayi dan haka zan ni ka yi ne wato abun magana zuwa ga jagorori masu gudanar da wannan al'amari ubangiji Allah madaukakin sarki ya samu amfana da abun da muka ji abubuwan da muke yi na kurakure Allah ya bamu ikon gyarawa masu aure a cikin mu Allah ya kara albarka a gidajen auren su waɗanda suke hanya suke bukata Allah ya sauwaka musu Allah kuma ya ba su ikon samun mazaje na gari amma kuma ku zama mata na gari domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna gurgurdan yadda kake kyautata wa Allah gurgurdan yadda Allah zai kyautata maka kuma ga Qur'ani na Allah ya gaya mana wannan sirrin ko al-khabithatu lil-khabithin wat-tayyibatu lit-tayyibin waɗanda suke nagari Allah zai hada su da nagari kamar yadda waɗanda suke na banza za su hadu da mayini wato mugaye na banza ire-iren su Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya a wannan kasa namu abubuwan da ke tsorata mu Allah ya amintar da mu daga gare su wassalamu alaikum wa rahmatullah
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.